Daga nan birnin Washington a gundumar Columbia sashin Hausa na muryar Amurka ne a hantsin ne yake gabatar da shirye-shiryensa kan mita 60 da mita 25 da kuma mita 16. A jamhuriyar Niger za ku iya jin shirin nan kai tsaye yanzu haka ta tashoshin VOA Africa kan mita 102.5 da radio amfani da sarauniya da fara da nomad da muryar Arewa da Alol da kuma niyyar dukkan sa zangon FM. Kuna iya sauraron wannan tasha ma ta yanar internet voahausa.com ko sashin hausa.com. Jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum yanzu ma tare da Ibrahim Ka Almasi Garba da kuma sauran abokan aiki sahabo Imam Aliyu ke farin cikin jan akalar shirin a wannan hantsi.
An gayyaci manya duka kuma wakilai suka tura inda sunan gidan wani ne ko auren dan wani ne duka za su hallara. Amma da yake abu ya zo da addinin musulunci sai a tura wakilai. To ba a wakilci ranan gobe.
Senata Ali Indume kenan a bikin kaddamar da masaukin baki ko hotel da kungiyar Zala ta gina a Abuja. Za ku ji shirin da rashin tayi da Salihu Garba ke gabatarwa da kuma kadan daga cikin wasu ra'ayoyi da kuma bari a kwatin sakonni. Yanzu sai a fara da labaran duniya tukuna.
Assalamu alaikum masu saurare ga labaran. Gwamnatin Isra'ila na shirin hana kafar labarai ta Al Jazeera gudanar da harkokinta a kasar ta Yahudu a cewar ma'aikatar sadarwar kasar jiya Lahadi. Ministan yaɗa labarai Ayub Khara ya ce zai soke takardar izinin gudanar da aiki da aka baiwa wakilan Al Jazeera, wanda hakan zai haramta musu gudanar da ayyukansu a cikin kasar. Ara ya bayyana hakan ne a wani taron manema labarai jiya Lahadi, wanda aka hana wakilan Al Jazeera din halatta kamar yadda kafar labaran ta Al Jazeera ta bayyana. Al Jazeera ta ce da sashin Ingilishi da na Larabci duk ƙara zai rufe su. Dama Prime Minister Isra'ila Benjamin Netanyahu ya yi barazanar rufe ofisoshin Al Jazeera da ke birnin Quds a makon jiya, yana mai zargin kafar labaran da janyo tashin hankali a birnin. Kwanan nan su ma kasashen Jordan da Saudiya suka rufe ofisoshin wannan kafar labarai mai headquarter a Qatar da ke cikin kasashen nasu, a yayin da kuma kasar ta Saudiya da hadaddiyar daular Larabawa da Masar da kuma Bahrain suka katse duk hanyoyin samun wannan kafar labaran ta tauraron dan Adam.
Sakataren harkokin wajen Amurka Rex Tillerson ya faɗi yau Litinin cewa mataki mafi dacewa da ya kamata Koriya ta Arewa ta ɗauka don ta nuna cewa a shirye take ta hau kujerar shawara shine ta kawo ƙarshen gwaje-gwajen makamai masu linzami da take yi. Ba a samu wani lokaci mai tsawo da ya kasance 'yan Koriya ta Arewa an aikata wani abu na talaka ta wajen harba makamai masu linzami ba. Saboda haka ina ganin alama ta farko kuma mafi ƙarfi da za su nuna mana shine kawai su daina harbe-harben makamai masu linzamin, cewar Tillerson. Ya yi wannan magana ce a birnin Manila, inda ya halarci taron ƙungiyar ƙasashen kudu maso gabashin Asiya da ake cewa ASEAN. Tillerson ya ce ƙuri'ar kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya da ya amince da ƙaƙaba a Koriya ta Arewa sabbin takunkumi saboda shirinta na makamai masu linzami saƙo ne cewa duniya fa ba za ta lamunta da aika-aikar ƙasar ba, kuma abinda duniya za ta saurara kawai shi ne batun kawar da makamin nukiliya daga yankin ruwan Koriya.
Hukumomi a Najeriya sun ce mutane 11 sun mutu, sannan wasu kuma 18 sun samu munanan raunuka a wani harin da aka kai kan wata majami'a a kudu maso gabashin ƙasar. Gwamnan jihar Anambra Willie Abiano ya ce wannan harin ya samo asali ne daga wani rashin jituwa tsakanin wasu 'yan garin da ke zaune a wata ƙasar waje. Yankin kudu maso gabashin Najeriya na da rinjaye mabiya addinin Kirista, kuma harin da aka kai a cocin ba a kasafai akan ga hakan ba. Babu wata ƙungiya da ta yi ikirarin kai wannan harin, kuma rundunar 'yan sandan Najeriya ta ce sam wannan ba aikin Boko Haram ba ne.
Labaran duniya ke sauraro daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan Washington DC. Kwamandojin sojin ƙasar Venezuela sun ce sun gaggauta murƙushe wani yunkurin kai hari da asuba a wani sansanin soji da ke yankin tsakiyar ƙasar a jiya Lahadi, al'amarin da shugaba Nicolas Maduro ya kira ta'addancin wasu bijirarun tsoffin sojin ƙasar. An halaka biyu daga cikin maharan a cewar shugaban ƙasar. Wani babban jami'in soji wanda ya kira kansa Captain Juan Caguriapano ya saka wani faifin bidiyo a kafofin sada zumunci inda sojoji sama da dozin guda suka kewaye shi. ya yi shelar kasancewa cikin abin da ya kira halattaccen tawaye kan abin da ya kira mulkin murdiya mai cike da kisa na Maduro. Ya ce muna samun tabbatar muna masu tabbatar da cewa wannan ba yunkurin juyin mulki bane. Wannan wani mataki ne na haɗin gwiwar farar hula da soji da zummar mayar da ƙasar bisa turbar kundin tsarin mulkin ƙasa kuma musamman ma saboda a ceci ƙasar daga lalacewa kwata-kwata a cewar sa.
Ƙasar Pakistan ta yi watsi da ikirarin Amurka na kwanan nan kan cewa Pakistan na zaɓar irin 'yan ta'addar da take yaƙa ko kuma ma dai takan bar wasu 'yan tawaye suna amfani da ƙasar ta wajen shirya hare-haren da suke kaiwa a Afghanistan. Mai bayar da shawara ma Amurka kan harkokin tsaro Mark Master ya gaya ma wata kafar labaran wato a Amurka a ranar Asabar cewa gwamnatin Trump na buƙatar ƙasashen yankin musamman ma Pakistan su daina bayar da abin da ya kira mafaka da kuma wurin shirya aika-aika ga ƙungiyoyin Taliban da haƙƙani. Pakistan ta ɗau mataki kan dukkanin 'yan ta'adda ba tare da nuna bambanci ba, ba mu taɓa barin wasu ba su aikata wani abu mara kyau kuma ba za mu taɓa yi ba a wannan ƙasar, a cewar mai magana da yawun ministan harkokin ƙasashen waje Nafis Zakari ga muryar Amurka bayan da aka tambaye shi martaninsa kan furucin na Mark Master.
Labaran duniya kenan aka gama ji daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Kuma da kungiyar Izala ta ƙasa a Najeriya ta bikin bude masaukin baki ko otel da ta gina kan zunzurutun kuɗi sama da naira miliyan metan a Abuja. Ana nan dai ana ci gaba da muhawara kan dacewar gina otel ɗin ko kuma wani abu da jama'a za su amfana. Ga rahoton da Nasiru Adamu Leka ya aiko mana.
Kungiyar GBS a Najeriya ta kaddamar da gidanta na saukar baki a Abuja wanda ya jawo gagarumar muhawara a yanar gizo daga waɗanda ke ganin da asibiti aka gina ko jami'a zai fi amfanin jama'a. Shugaban kungiyar Sheikh Abdullahi Balalau wanda ya sake kaddamar da gina sakatariya da babban masallaci a Abuja da za su ci naira biliyan 1 ya ce kungiyar ta fara aikin jami'a baya ga dubban makarantu da wasu asibitoci da ta gina fiye da shekaru 30 a fadin Najeriya.
Muna fata mu samu university nan gaba kaɗan wanda shi zai taimaka daliban mu da sauran al'umma su samu wurin karatu. Kafin nan inda muka gina yanzu mun mai da shi skill acquisition center wurin koyon sana'a. Akwai gefin koyar da da'awa, akwai gefin koyar da sana'a. Saboda haka ina fatan waɗannan programs za su ci gaba kuma Allah ya sa albarka.
Wato dama an fara yin aikin jami'a ne wani abu yasa aka dakata wannan kungiyar?
Eh, an so mu aikin jami'a abinda yasa muna da hectare 7 amma NUC suna neman hectare 100 saboda haka wannan hectare 100 muke nema kuma alaman gwamnati kusan guda uku sun yi niyyar su ba mu waɗannan hectare 100 saboda haka da an samu wannan kun san an samu kashi 70 cikin ɗarin abin da muke nema na ci gaba da jami'a.
Injiniya Mustapha Imam City da kuma limamin 1000 Ampo daga Lagos sun ce masaukin bakin da aka rada sunan mariga Sheikh Abubakar Mahmudu Gumi babbar nasara ce.
Muna biyan kuɗin hotel akalla a kowanne wata fiye da miliyan 1. Yau gashi Allah ya ni'imta mu da wurin da zamu sauke malaman nan namu ne halak malak don an soke mu akan wannan muna godiya mun ma gode kuma a ci gaba da sukan wallahi ba zai soke mu ba. Allah ya san da manufa da niyyar da muka yi mun gina wannan wuri mun gyara shi don sauke malaman mu na sunna ba mu je mun kai su wurin kazantar da ga matan banza ana kawowa ana kwantawa da karuwai mu ɗebi malaman mu kai su wannan wuri mu su je su kwanta a wurin da yake kaza mun wuri muka zo muka gyara namu
domin musulunci addini ne da daula. Idan kana addini baka da daula baka da karfi, in kana da daula baka da addini kuma ya rubuje, amma kan addini ya ginu yayi karfi sai dai kana da daula.
Sanata Ali Indume da ya halarci taron ya caccaki masu rike da kujerun siyasa da mutunta taron suna da aure fiye da zuwa aikin gayya ko tarukan addini. Wannan bai rasa nasaba da yadda yawancin manyan baki wakilai suka turo.
Yau ba wai ina criticizing mu shugabanne bane, amma an gayyaci manya duka kuma wakilai suka tura. Inda sunan gidan wani ne ko auren dan wani ne duka za su hallara. Amma da yake abu ya zo na addinin musulunci sai a tura wakilai. To ba a wakilci ranar gobe sai dai kowa ya ta kanshi.
Gidan bakin dai na unguwar Life Camp kuma ya lashi naira miliyan 220. Sassan sa hudu na da sunayen manyan 'yan kungiyar da suka hada da Alhaji Musa Mai Gandu, Sheikh Ismail Idris, Imam Abubakar Ikara da AA Tofa. Nasiru Adamu Leka, muryar Amurka daga Abuja. Najeriya.
Za mu kawo muku shirin da rashin tayi nan da ƴan mintoci biyu da ƴan kai kamun nan ga marigayi Audu wazirin Danduna zai taya ku hira.
Ake oban bello. Amadu mai makira mai tsara uban shehu mai sandu mai ruwan babu mai lugu da bari da didi mai turawa garba na Amadu mai kargo garba uban gallo mai danga ke uban daje mai kadana mai jaja ya uban abba mai barbaji garba na Umaru mai daram mai tattara uban shehu mai kwanya da tudun kaya yau ja za mu je ka shaharka
sai ga gara abubakar
kan ilimin bo ko yawa nana na yadi go Najeriya kuma na san shi Kaduna uban shehu adamanin da ke falmantar Kaduna yayi kantuma garba na Umaru yanzu Allah ya yi masa arzuki gashi yana sarki a zamanin soja da ko sun zo na da furimiya
sai ga gara Abubakar
nana hakimi mai kyautar dukuna
sai ga gara Abubakar
ya bani doki
marigayi wazirin Danduna Audu wazirin Danduna a Kaji masu aro ku gyara zama yanzu kuma ga Salihu Garba da shirin mu na gaba
kudi a kashe ne so ta hanya mai kyau
kudi a kashe so ta hanya mai kyau
kudi a kashe so ta hanya mai kyau
kudi a kashe so ta hanya mai kyau
masu sauraron mu assalamu alaikum maraba kuma da saki saduwa da ku a shirin da rashin tayi shirin da ni Salihu Garba ke shiryawa nake kuma gabatarwa daga nan Washington DC gundumar Columbia kowace sana'a na da alfanu idan dauke ta da muhimmanci kuma aka gudanar da ita cikin tsanaki da jimrewa yau za ku ji kashi na biyu akan sana'ar rake da yadda ta zama abun dogaro ga Malam Muhammad Nasir ga wakilar murar Amurka da ke Jos Zainab Babaji da fira da ta yi da shi
gaskiya mu ba abin da zamu fada ma wannan sana'a ni kaina yanzu da nake miki wannan bayani na riga na taso na ga mahaifin mu yana cikin wannan system din nan na cikin wannan sana'a daga nan kuma har Allah ya sa yazo da shine dai shugaba dai a nan farin gada din nan to da kanan kin ga dan iya cewa wannan ita ce kasuwar da nazo na taso nazo na ganta ita ce komai nawa a ciki dan tun ban san yadda nan zance kaina ba na taso na ga mai fira yana cikin yi nima nazo na kama wannan sana'ar aka bu aka nuna min ita naga kuma babban kuma rufin asiri a cikin ta tunda daga nan na zo na zama ina da iyali yanzu haka ina da mata guda biyu da ƴaƴa da yawa ta nan kuma nake biya musu kuɗaɗen makaranta tanan to kin ga ba abin da zan iya cewa a cikin wannan sana'a
na lura cewa babbar kasuwa ce anan ta rake daga ina kuke samu wannan raken
eh shi raken nan farko dai daga wajen da muke zuwa farko dai in ya fito muna fara yin shi daga nan Jagindi kasar Nasarawa state to in ya riga ya zo daman suna su ma dai da mu iya cewa na fari ne karkarin waje ne haka da ake so daga nan sai mu dawo kasar Kaduna abin da ya kama fannin samuna kalere local government abin da ya kama su hanyar Kano har Kano ma muna kaiwa muna so rake a nan wajen amma wajen da muka fi dokar raken su ba kamar nan kasar lere local government a nan wajen saboda raken su yafi dadewa kuma mun fi yin shi sosai duk wa'annan sorarukin wajen ne in babu na kasar leran nan to nan muke zuwa muke kawo to kin ji daga wajen nan
wato ina fahince ka raken ma suna nan iri iri ne akwai mai dadewa akwai wanda ba shi dadewa
eh raken yana nan iri iri a ciki kowanne gefe da irin fannin nasu rake duk rake ne amma su kanshi a kasuwar mu nan da muke kowanne waje da irin in yazo season din yanzu kin ga yanzu na fada miki da muna yin nanan na kasar na Jagindi ne na Sarawa state din nan to yanzu kamar nan da wuta daya in Allah ya so ya yarda za mu koma na kasar leran nan to daga nan kasar lera din nan su kuma nasu da kanar kai nasu ma za mu iya cewa har ƙarshen rake sai mun kai watan biyar muna rake in Allah ya yarda saboda shi din ba wai waje ɗaya bane raken yake suna nan ƙauyuka 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 ƙauyuka
to amma wa yake kawo muku wannan raken misali a ce kukan je ne ku saya ku nemi mota ya dauko ya kawo muku
gaskiya a yanzu muna zuwa ne mu je mu siya kayan mu in muka je muka siya wani lokaci muna nan akwai wanda zai siya gona akwai kuma wanda zai siya kaya kaya a ran wajen kowanne bandar da aka kawo shi ta shara ka siye shi in ka siye shi kuma daga nan zaka biya mota a kawo ma kai ka zo ka sai da kayan ka ka samu abin da zaka samu a ciki
to tunda dai kasuwa ce babba wanda take bunƙasa su wake zuwa sayan wannan rake
yauwa alhamdulillah wannan kasuwa dai ka ganta gaskiya kamar yadda yake faɗa duk dai plateau babu kasuwa irin ta kuma muna nan kabila kabila ba irin kabilar da babu a wannan kasuwa da suke zuwa sayan rake kamar yadda na faɗa miki ta fannin maza akwai mutane da suke zuwa kamar mu wanda ba ƴan gari ba suna zuwa daga waje waje akwai masu zuwa daga Kano akwai masu zuwa daga Jigawa akwai masu zuwa daga Bauchi state akwai masu zuwa daga su Zamfara akwai masu zuwa daga Sokoto akwai masu zuwa daga Niger duk suna zuwa nan suna kasuwanci nan kuma akwai kauyuka daga nan cikin Jos din nan waɗanda suke zuwa suke siyan waɗannan haka ƴan garin cikin Jos din akwai waɗanda su mazauna ne su ma duk suna waɗannan sana'o'in a ciki haka mata daban-daban da matan Hausawa akwai matan Christian duk da suke zuwa suke wannan sana'a duka kuma ana nan ana kowa yana samun rufin asirin sa akwai matan sojoji da suke zuwa da Karkuba Barak baya da haka akwai su kabilu ma waɗanda su Christian da Muslim duk suna zuwa nan suna kankara su kuma ta wannan fannin su ma suke samu suke wa'an suke biya ma kansu makaranta wa'an su kuma suke ciyar da iyalansu a ciki to duka dai ba irin wanda babu a ciki kuma alhamdulillah mu mun ga mai amfanin rake kuma mutane suna dada shan wannan abu dalili kuwa saboda har an riga an gano shi kanshi rake akwai irin wani taimako da yake a jikin dan adam kaman masu ciwon hanta haka wannan rake yana taimaka musu suna shan shi wannan abu ne da kowa ya riga san daftoci sun riga sun yi wannan an riga an yadda da wannan an ga shan shi to kin ga ko ba wani abin da zamu ci kostumomi an dada karuwa shan rake ya dada karuwa ba wani abin da za a ci
to amma akwai bayanan da ke cewa mutane har daga kasashen waje suna zuwa ina gaskiyan haka
gaskiya ne wannan magana dan a wajen da muke siyar rake akwai mutane kamar daga Sokoto na Togo su Niger din nan kamar yadda na faɗa miki gaskiya suna zuwa sana dan muna haduwa da su suna zuwa suna siyar kunkula a nan wajen
to amma ina duk da yake ka fara bayani da alfanun da ka samu wani alfanu ka samu a sanadiyan sai da wannan rake
eh ai farko ma babbar amfanin da na riga na samu ai na riga na faɗa miki ni babu wani abin da na sani kuma ba wani abu da na taso na ga ana yi a gidanmu wannan sana'a ba abin da zan ce mata ita ce komai na wadan ni na taso na samu cewa ma'aifi na yana wannan kuma ma'aifi na ya samu rufin asiri mu ma mun zo ko mun samu a cikin sa tunda ta kai yau a wannan dai kamar a wannan plateau din nan ana kiran shugabanni dole sai an kira da shi shine yanzu aka ma ce man din masu rake anan just din a ciki in Allah ya so wannan duk wani abu sai wallahi gashi na zo na samu rumu gashi na yi aure na fada miki ayyana da su nake biyan kudin makaranta ina to kin ga ina samu wani babban rufin asiri a cikin
to kowace sana'a tana da matsalolinta akwai waɗansu matsalolin da kuke fuskanta anan
eh gaskiya akwai matsalolin da muke fuskanta a ciki babban matsalolin da muke fuskanta a ciki kin san kowanne kasuwa akwai irin matsalar da ake samu baraka taba cewa kana kasuwa kace kai zaka irga riba baraka samu filuwa ba a ciki bare taba yiwa ba Allah yana iya jarabarka amma ku kanku mutane kuma kuna iya ganganci a cikin kasuwancin ku ai shi sana'a kamar yadda yake ana son kasuwa kamar yadda kuke kutsara kasuwar ku yadda yake a ciki to alhamdulillah muna kokarin wannan amma shi dai wani lokaci wannan hadin kan nami ya cewa ba mu riga mun same shi da sauran dan kasuwar mu ba daga ciki kasuwa ce mai kyau gaskiya a ciki to amma muna dan samun kamar yadda yake fada ta wannan muna samun challenge ta wannan wajen amma dai muna nan in Allah ya yarda muna so har sai mun kai wa burin mu mun riga mun wannan abu ne da ya shafe mu ko mun imu yan kasuwar da zamu shirya in Allah ya yarda zamu ga samun babu wani challenge a cikin kasuwar mu in Allah ya yarda
to banda wannan matsala akwai matsalan da kuke samu wajen ko kawo raken ko kuma waɗansu su karba ba a biya ba da dai sauran matsalolin da ake samu a sana'o'i
eh to a gaskiya a duk kasuwa dai ni dai wa'anda na sani wa'anda nayi dan na dan yi wa'ansu ina wannan raken ina dan yin wa'ansu a gaskiya da yake yana karewa gaskiya ka samu sana'a da zamu iya cewa muna taimakon kanmu talakawa gaskiya ni zan iya cewa wace na sani babu irin wannan kasuwar
tarake
saboda a yanzu din nan da na faɗa maka ki yau din nan na saida rake amma yawancin mutanen duk wa'anda na ba rake na rubuta su ne sai sun je sun sayarwa shegari su kawo min kuɗi na a ciki haka ma matan da suke zuwa da na faɗa miki ko duk mutanen ma da suke zuwa wa'anda suke zuwa daga wani waje duk bashi muke ba su sun siyar zuwa washe gari su ba mu kuɗin mu ko mutun zai kai menene in ba wai abin ya zo ƙurewa ba shine in zai kai wata nawa in yabo yayi kuɗin mu bashi muke bashi a ciki haka mata duk da suke zuwa suke sayo wanci akwai wanda aka ba bashi sai sati ɗaya ta kawo ma kuɗin ka to amma muna samun challenge a irin wannan don wa'ansu zuciyar mutane wa'ansu ba ɗaya bane wani zai tafi bare kawo ma kuɗin nan ba in ya tafi zai cinye ma kuɗaɗen ka a nan wajen amma wa'ansu muna nan shekara da shekaru ba sa cinye kuɗin mutane za su samu su kawo ma mutane kuɗaɗen su a nan wajen to kin ji
to banda haka naga ka san rake yana da datti a ce ba wannan da ake kankara da su ganyen sa ya kuke zubar da shi
eh to alhamdulillah Allah ya taimake mu kin san duk wajen da mai rake yake daman shi sana'ar ma rake daman totally din shi ko aina yake da ki samu ana sa kana samun challenge na maganan datti to izo zan zubar da shara to sai Allah ya taimake mu a makociyar a cikin kasuwar Allah ya sa muna da fili da muka sai nan muke diban dattin a kulliyomin sai an shara an tsaftace kasuwar nan an je an zubar da an biya mutane an je an zubar da su akwai wanda su ma suna nan aikin su kenan su aikin zubar da shara bayan an zubar da wannan shara in dare yayi sai a kunna mata wuta in ta taru bayan ta taru kuma tana nan manoma za su go sai ga diban dattin nan a ciki su kuma suna zuwa suna zuba mawa gonakin su suna samu har an gano taki ne mai kyau kuma yana gyara gona da kyau
yanzu a takaice a rana kakan samu nawa wannan sana'a ta rake in dai lokacin da a ce raken ta fito sosai
ana samu sosai tunda har abu an kai ana biya ma akwai wanda ya gas ana siyan ana da gidaje haka motoci mutum yana cikin rufin asirin sa ai alhamdulillah kuma kana biya ma iyalanka bukatun su da suke so ai ka riga kin sani alhamdulillah ana samun abu ko daidai gurgudu alhamdulillah kasuwar mu gaskiya ba abin da zamu ce mata sai handala muna samun rufin asiri a cikin ta
jama'a abin da ya sauka kenan sai kuma wani lokaci idan ubangiji Allah ya kai mu da fatan wasu musamman matasa za su yi sha'awar wannan sana'a Yanzu a madadin waɗanda kuka je muroyinsu da Solomon Abu da Chubahiro Diodune da suka shirya mana sauti, ni Salo Garba ke cewa ku kasance cikin koshin lafiya.
Kuɗi an kashe ne sau ta hanya mai
kyau. To, a gaida malamai, ana tare da sashen Hausa na muryar Amurka nan birnin Washington DC yanzu karfe 3:25, ga kuma kaɗan daga cikin wasu ra'ayoyi da kuka bari a akwatin saƙonni.
Magana Musa Shehu Inusari daga jihar Yobe a tarayyar Najeriya. Ya kamata masu sace-sacen yaran mutane don wani tsabi ko kuma don wani neman duniya gurin ka ɗiban yaran mutane, gurin ka satan yaran mutane, wasu a cikin gidajensu, wasu sun je kasuwa, wasu an aiki yaran su kasuwa, wasu yaran su sun je talla. Kun je kuna taɓa yaran mutane, kuna wani tsace-tsacen ku, ko ku yanka yaran nan, ko ku ci nama, ko ku sha jini, wannan abu naku da kuke masu hali. Ite wannan irin sharri ne na bokaye masu tufu masu ce musu ku je ku yi abu kaza, in kuka yi abu kaza za ku zama abu kaza. Yasa sai ka ɗauki ɗan mutum, kai ma ka haifi ɗan nan, ka san ciwon yaro, amma ka ɗau ɗan mutum ka je ka yanka yi ko ka sha jininsa ko ka maida yaron nan wani kuɗi. Bai kamata ba, wannan abu naku sam-sam bai dace. Ya kamata ku rinƙa jin tsoron Ubangiji, ku san cewa komin daren daɗe a koma za ku yi ga Ubangiji.
Assalamu alaikum, Voice of America, mai magana Abubakar Ibrahim ɗan Kurama, ƙaramar hukumar Lere jihar Kaduna, Najeriya. Ina so in yi kira ne ga shugabane na arewa na Najeriya game da kiraye-kiraye da waɗansu 'yan majalisa suke yi na cewa shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya sauka kan karagar mulki. Bayan an riga an bayyana musu cewa ga yanda tsarin kundin tsarin mulkin Najeriya ya ayyana, an yi fira da wani lauya ya yi wannan bayani. To, ina so in yi kira musamman kudu maso arewa maso gabas na Najeriya, duk wani ɗan majalisa ko wani mutum da zai fito ya yi kira cewa shugaban ƙasa ya sauka, to mu muna ɗaukansa mutum ne wanda bai son cin gaban arewa, mutum ne wanda bai son cin gaban Najeriya. Sannan akwai ire-irensu waɗanda suke da kamanni kaman guda 5-3, na ɗaya ko ɗan Boko Haram ko ɗan Shiya ko ɓarawo ko ana sata ana bata, ko kuma kana ɗaukan nauyin 'yan Boko Haram ko kana ɗaukan nauyin 'yan Shiya ko kana ɗaukan nauyin ɓarayi. Kaga duk Buhari yana faɗa da waɗannan abubuwa, shi yasa suke kira cewa Buhari ya sauka.
To, madalla, shirinmu na ƙarshe shine labarai a taƙaice.
To, a taƙaice, gwamnatin Isra'ila na shirin hana kafar labarai ta Al Jazeera gudanar da harkokinta a ƙasar ta Yahudu, a cewar ma'aikatar sadarwar ƙasar a jiya Lahadi. Ministan yaɗa labarai Ayub Khara ya ce zai soke takardar izinin gudanar da aiki da aka bai wakilan Al Jazeera, wanda hakan zai haramta musu gudanar da ayyukansu a cikin ƙasar. Sakataren harkokin wajen Amurka Rex Tillerson ya faɗi yau Litini cewa mataki mafi dacewa da ya kamata Koriya ta Arewa ta ɗauka don ta nuna cewa a shirye take ta hau kujerar shawara shine ta kawo ƙarshen gwaje-gwajen makamai masu linzami da take yi. Hukumomi a Najeriya sun ce mutane 11 sun mutu, sannan wasu kuma 18 sun samu raunuka a wani harin da aka kai a wata majami'a a kudu maso gabashin ƙasar. Birnin Chicago zai maka gwamnatin Trump a kotu saboda barazanar hana birnin kasansa na kuɗin tallafin gwamnatin tarayya na kula da mafakar da aka ware wadda ke kare bakin haure. Magajin garin Chicago Rahim Emanuel, wanda ɗan jam'iyyar Democrat ne, ya ce yau Litini ɗin nan za su shigar da ƙara. Birnin Chicago ba zai bar jama'an 'yan sanda su zama abin cin mutunci ga mazauna cikin birnin ba.
To, madalla, a gaishe ka, da haka Allah ya kawo mun ƙarshen shirin na hantsi, sai kuma can da la'asar za ku ji wasu abokan aiki da sabbin shirye-shirye, ciki har da shirin ilimin garkuwar da Adam da Yusuf Aliyu Haran da yake shiryawa ya kuma gabatar. kama na madadin wato Ibrahim Ka Almasi Garba da ya taya ni gabatar da shirin da Tuba Hiro Radio ne da kuma dakin gabatar da shirye-shiryenmu da kuma malama Zainab Abdulrahman da ta rika masa annan ne sahabo Imam Ali zan da aka ta yin sallama da ku mu zama lafiya.